The voice of America, direct from Washington, VOA. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da wannan la'asari da fatan kuna lafiya. Suna Nasir Fila Hashin Gumel tare da Murtala Faruk Sanyi da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokaci. Yau ranar Lahadi 4 ga watan Fabrairun sabon shekara 2023. Kafin ku ji abinda muke tafa da su ga kanan labarai.
Wasu makamai biyu da Rasha ta harba sun dake birnin Kharkiv na Ukraine a yau Lahadi, inda makami daya ya fada kan wani ginin gidajen jama'a. Faforoma Francis ya kammala ziyararsa ta tabbatar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu a yau Lahadi. Yana mai kira ga jama'a da su nisantar da kansu daga duk wani nau'i na tsana da kyama domin samun nasarar wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Fashewar wani bama kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar akalla soja ɗaya ya kuma raunata mutane 12 ciki har da fararen hula.
Kanin labaran duniyan kenan. Cikin shirin za a ji cewa yayin da 'yan Najeriya ke cikin halin rashin takardun kuɗi a hannu, shugabannin al'umma sun fito suna suka wannan sabon tsari.
An san cewa Baba Buhari yana kwana da talaka yana tashi da shi, a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba, kuma ba a yi magana an gyara ba, ba daidai ba ne.
Duk dai akan batun sabon tsarin kuɗin, wanda har sojojin da ke kare fafutukar samar da zaman lafiya da tsaron ƙasa, wannan sabon tsarin bai kyale su ba.
Su din ma wayansu da suke zuwa ATM su nemi kuɗin su sai a zo su samu dogon layi don mutane suna kwana a wurin, soja yana so ya tsallaka layi wayanda suka taru a wurin sun kwana suka afka mishi suka yi masa duka har ma sun kusa suka ce shi.
Haka kuma za a ji shadda aka rufe wasu wuraren kasuwanci duk saboda rashin kuɗi a hannun mutane. Daga nan za mu kawo muku shirin matasa a duniyar gizo da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. To amma fa sai mun fara da shan labarin duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu makamai biyu da Rasha ta harba sun dake birnin Kharkiv na Ukraine a yau Lahadi, a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters, inda makami ɗaya ya fada kan wani ginin gidajen jama'a. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a jiya Asabar cewa yanayin yana ƙara ƙazancewa a gabashin Ukraine, inda Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a yankunan Zaporizhia da Dnipropetrovsk da Kharkiv da Luhansk da Donetsk da kuma Mykolaiv. A cikin jawabinsa da yake yi a kowane dare, shugaban na Ukraine ya ce Rasha tana ƙara ƙaimin dakarunta domin tarwatsa tsaronmu. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce sun mai da martani kan wasu sababbin hare-haren Rasha a birnin Bakhmut da aka mamaye a jiya Asabar. A ranar Juma'a, Zelensky ya sha alwashin cewa ba za su saki kari kan Bakhmut ba, inda ya ce za mu yi yaƙi gwargwadon yadda za mu iya. Faforoma Francis ya kammala ziyararsa ta tabbatar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu a yau Lahadi. Yana mai kira ga jama'a da su nisantar da kansu daga duk wani nau'i na tsana da kyama domin samun nasarar wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali da suka kubuce musu a tsawon shekaru na tashin hankali mai tattare da zubar da jini. Francis ya jagoranci wani taron ibada a harabar wata makabartar gwarzon 'yantar da kasar ta Sudan ta Kudu John Garang, wanda ya mutu a wani hatsarin jirgin sama mai saukar ungulu a shekara ta 2005 kafin kasar da ke da galibin jama'a kiristoci ta balle daga Sudan mai yawan musulmai a shekara ta 2011. Faforoma mai shekaru 86 ya karkatar da akalar jawabinsa zuwa manyan manufofin ziyarar tashi a sabuwar kasar da suka hada da sasantawa da yi wa juna afuwa kan laifukan da suka gabata. Dimbin jama'ar da suka taru sun rera waƙoƙi da kaɗe-kaɗe a yayin da Francis yake shiga yankin mai tattare da ƙura. Ya buƙaci jama'ar kimanin 70,000 da suka wuce wa fadawa a cikin fushin tashin hankali ido rufe.
To nan ba da jin ma ba, Murtala zai sake dawo mana da ƙarshen labarin duniyar. Amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda a daidai lokacin da wasu jihohin Najeriya suka fara zanga-zanga domin kyamar dokar canza kuɗin naira a ƙasar. Wasu gwamnonin da ke da kusanci da shugaba Muhammadu Buhari sun shige gaba wurin ƙalubalantar tsarin canza kuɗin naira da ya jefa talakawan ƙasar cikin fitina. Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar ya shaida wakilin Umu Faruk Musa a Abuja cewa sati guda da shugaba Buhari ya ce idan ya cika za a duba halin da ake ciki domin gyara. Tamkar zubawa ciwo gishiri ne kawai.
To na daidai Umar, ba magana sati ɗaya ba ne, magana emergency ce ta yanzu, domin kafin sati ɗayan nan Allah kaɗai san mutanen da za su karye, Allah kaɗai san mutanen da za su mutu talakawa, wanda sun je sun sa kuɗinsu a banki ba su samu ba. Yanzu yaya za mu yi da masu sai da goro, masu jarin nabu 20, masu sai da karas, masu sai da aya, masu sai da dabino, masu sai da ɗan kayayyaki, jarin su 20,000-30,000 sun je sun sa a banki sun kasa samu su ci gaba da sana'a. In ma sun karɓo sun ci gaba da sana'ar, babu mai siya, saboda babu ƙananan kuɗin babu manyan, ba mai siya, ciniki ya tsaya cik a ƙasar nan. Abin nan na emergency ne, na yanzu ne. Abin da ya kamata a yi, tsarguwa ta riga ta shiga, a saki kuɗi a ba mutane, ko sabo ko tsoho, duk wanda yake da kuɗin sa yake son ɗauka a bashi kuɗin sa ya ɗauka. Kowa hankalin sa zai dawo, ciniki zai dawo, tattalin arziki zai dawo. Mallam Umar, akwai tashin hankali. Jigawa shekara 5-6 da ta wuce ita ce ta fi kowace talauci a Najeriya. GDP na yana trillion daya, a shekara 5 mun yi sa'a da kyar, mun mai da shi trillion 2,600, mun inganta sana'o'in mutane da noma da kiwo, yanzu duk ya watse.
To amma gwamna, abinda wasu da dama suke ta hango ko suke hasashe shine ai babu ma sababbin kuɗaɗen a bankunan, shi ya tsanya ba iya badawa, kuma tsofaffi in sun shiga ba su fitowa. To ya za a cikin wannan halin?
A dawo da tsohon a yi, sai sanda suka shirya suka yi sababbin sai dokar. Wannan dokar mai ta haifar banda tashi hankali. Rawo nawa aka kama, wani ɗan siyasa aka hana kamfen don ba shi da kuɗi? Duk wani babban mutum hankalinsa a kwance, yana gida, yana order tumatur, yana order abincinsa ta waya. Amma talaka na a Jigawa, wanda yake ƙauye, an ce a zo a banki a canja, sai ya biya 1,000, ya zo banki ya yi ni koya kwana biyu yana cin abinci, yana bin layi, sannan ya samu 20,000 ya koma. A 20,000 ɗin sa already ya kashe 2,000, 10% ya lalace a kuɗinsa.
Amma wani abun damuwa shine, kamar ku ƴan jam'iyyar APC, ku kuka fi damuwa daga wannan tsare-tsaren, domin ku ne haurin shugaba Buhari kuka je. Me yasa su ɗaya ɓangaren ƴan sauran jam'iyyun adawa ba su nuna sun damu ko sun nuna a canja wannan tsarin ba?
To mu muke mulki yanzu, duk abin da zai shafi talaka yana wuyanmu, yana haƙƙin kanmu, dole mu matsa a gyara. Mu kuma ƴaƴan baba Buhari ne, kowa ya sani. Duk abin da za a yi a ce baba Buhari ba a gwamnatin nan ba ya daidai ba, yana tada mu hana hankali, yana hana mu bacci. Kuma an san cewa baba Buhari yana kwana da talaka, yana tashi da shi, a ce kuma an kawo abin da zai cutar da talaka ba mai magana ba, kuma ba a yi magana an gyara ba, ba daidai ba ne. Su sun maida abin siyasa, su NPDP suna ganin wannan abin da ake yi zai dakushe jam'iyyarmu, shi yasa suke ta cewa kar a daga, kar a yi kaza, kar a yi kaza, domin talaka ya takura, ya takura, ya ce APC ta kawo masa mugunta, wanda kuma ba haka ba ne. Allah ne yake ba da mulki ga wanda ya so, ka nufi alheri ga kowa, sai Allah ya taimake ka. Amma wannan tanadi da suke na cewa kar a canja, har ɗan takararsu ya fito ya ce kar a ƙara kwanaki, duk masifan nan da ake sha a Najeriya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una, Allah ne mai ba da mulki hikimomi da tsare-tsare irin wannan, na yanda za a cizguna a talaka don a nemi mulki, ba zai haifar da komai ba sai abin da Allah ya shirya. Ba ta zancen mulki ake ba, ta zancen alkawarin da muka ɗauka na kyautata a talakawa, shi yake damunmu, shi ne yasa muke magana.
Gwamnan jihar Jigawa Alhaji Badar Abubakar kenan a tattaunawa su da Umar Faruk Musa. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Fashewar wani bam a kudu maso yammacin Pakistan ya yi sanadiyar mutuwar aƙalla soja ɗaya, ya kuma raunata mutane 12, ciki har da fararen hula. Mazauna yankin da kuma jami'ai sun ce harin ya auna wata motar soji a kofar wani shingen bincike da ke wani yankin da ke da tsaro sosai na tsakiyar Kuwaita, babban birnin lardin Baluchistan. 'Yan sandan lardin da kuma ɓangaren watsa labarai na rundunar soji duk sun ki bayar da cikakken bayani kan lahani da kuma yanayin da fashewar ta Kuwaita ta haifar. Ƙungiyar ta da ƙayar baya ta Taliban da ke Pakistan, wadda kuma ake kira da Tehrike Taliban ko kuma TTP a taƙaice, ta ɗauki alhakin kai harin. Tana cewa ɗaya daga cikin 'yan ƙunar baƙin wakenta ne ya kai farmaki kan kwamban motocin soji. 'Yan tada ƙayar bayan sun bayyana adadi mafi yawa na waɗanda suka mutu a harin. To amma kuma sautari sukan yi aringizon bayanai a kan ire-iren waɗannan hare-haren. Wani jirgin saman yaƙin Amurka ya harbo wani balan-balan na leƙen asiri na China a jiya Asabar, bayan shafe kusan mako ɗaya yana shawagi a sararin samaniyar Amurka. jirgin balambalan din ya fada a cikin tekun Atlantika kimanin tazarar mil 6 daga gabar tekun jihar South Carolina ta Amurka. Ma'aikatar harkokin wajen China ta fada a wata sanarwa cewa matakin na Amurka a fili wuce gona da iri ne da kuma keta haddi na ƙasa da ƙasa. Kano kuma ta maimaita ikirarinta na cewa ana amfani da balambalan din ne domin binciken yanayi. Pentagon ta ce an yi amfani da balambalan din ne domin leƙen asiri. Jirgin balambalan din ya so mu shiga yankin sararin samaniyar Amurka ne a ranar 28 ga watan Janairu, kana ya tsallaka zuwa yankin ƙasar Canada. Ma'aikatar tsaron Amurka ta ce balambalan din ya sake shiga sararin samaniyar Amurka a ranar 31 ga watan Janairu. An ganshi yana shawagi a saman yankin Montana inda ake adana makaman nukiliya na Amurka.
Murtala Faruk sanyin da kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan murya Amurka. To madalla, to har yanzu dai muna kan batun sauyawa wasu kudaden Najeriya da ke ci gaba da jefa talaka cikin wani halin da ba a taba ganin irinsa ba, lamarin da har sojoji da sauran jami'an tsaron da ke bakin aiki bai bar su ba. Wakilin mu Haruna Daudabi ya zanta da Sanata Ali Indume, shugaban kwamitin aikin soja a majalisar dattawa.
Kira ne muke da babban murya akan cewa tunda sojojin nan ba mutane ne wanda za su iya zuwa gidan rediyo ko kuma su fito bainin jama'a su yi bayani irin halin da suke ciki ba, amma gaskiyar magana shine wannan sabon policy da CBN ta kawo na wanda suke cewa cashless da kuma canja kudin nan da suka yi yana kawo cikas aikin da jami'an tsaro suke musamman wanda suke bakin daga za a ce ko kuma wajajen aiki a inda babu banki ko kuma basu kusa da banki, inda aka sojoji sun saba kai musu dan kudin da zasu ci sai yi abinci da shi zuwa inda suke aiki ko kuma za a basu, ko kuma suna iya zuwa ATM in dai inda akwai kudi ne a cikin karamin lokaci su samu kudin da suke bukata su koma wajen aikin su. To yanzu haka din ya tursasa ana samun matsala sosai, kuma su din ma wayansu da suke zuwa ATM su nemi kudin su sai a zo su samu dogon layi don mutane suna kwana a wurin. Har yana akwai inda aka samu rigima, soja yana so ya tsallaka layi wanda suka taru a wurin sun kwana suka afka mishi suka yi masa duka har ma sun kusa suka ce shi. To muna kira ga shugaban kasa da kuma CBN su duba wannan lamarin don a tabbatar cewa sojoji suna samu isasshen kuɗi na operations, ko kuma su ɗauki wani mataki wanda za su yi tsari na musamman don kar kuma a samu matsala a cikin aikin da mutanen musamman sojoji da kuma sauran jami'an tsaro suke yi.
Don ka dai menene kake gani ya haifar da irin wannan matsaloli na karancin kuɗi ne a wannan bankuna namu?
Rashin shawara da kuma dai ba a yi plan mai kyau kamin a zartar da abun ba. Abu ne ba sabo bane, ana yin shi ko'ina a kasashen duniya, amma kamin a yi wannan irin abun ana zama ne da ƙwararru da wanda suka sani a tsara yadda za a aiwatar da shi. A yanzu ba mu ce ma ba daidai ba, amma yadda ake tafiyar da abu ne ba daidai ba, kuma ya jefa talakawa a cikin mawuyacin hali wanda kana gani har wayansu garuruka ma mutane sun fara zanga-zanga, har ma na gani a wani banki ma wani ya haukace zance tunda ya tube tsirara yace a bashi kuɗin sa, yana ta ihu yace a bashi kuɗin sa. To irin wannan bai kamata a kai ga haka ba, don gwamnatin nan koya aka dube shi gwamnatin jama'a ne, don jama'a ne, kuma da jama'a ke shine ma'anar demokrasi. Kundin mulkin kasa yace dalilin da ma ake da gwamnati shine don tsaro da walwalan jama'a. To yanzu maimakon jama'a su yi walwala sun shiga wani halin kakanikaka. Dukan ku anan ma yanzu gashi ai mun sani, ku da ma wato wayanda yan jarida wayayu ban tsamani akwai wanda yake da 5,000 ko 10,000 a cikin wannan. To dan ka je ka aje kudin ka 5,000 ko 10,000 nawa ne a banki kuma ba za ka yi ka samu ba, ina amfanin kudin mato. Kuma maganar da suke yi cewa wai kudi ya yawa a cikin jama'a, to don waye ya buga kudin? Akwai wanda yake buga kudin banda CBN? Idan kuna so miliyan 1 ne zamanto abin da yake cikin jama'a sai ku buga 1 million, amma idan kun buga trillion mutane sun karba, wani ya samu kudin sa yana so ya ajiye a gida, wannan ba ganin daman sa ba. Dama mutane ba sa son ajiye kudi a gida, suna kaiwa banki don service ne ake basu. kuma in an kai kudin su yadda ka kai kudin ka haka kuma an zaka dauki kudin ka bai kamata a sa maka wani takunkumi ko kuma wani a gaya maka wani tsari ba.
To a gaida Haruna Dauda, lamarin canjin kudin da ake fama da shi a yanzu a Najeriya ya kawo cikas ga harkar kasuwanci a wurare da dama. Wasu 'yan kasuwa a jihar Kano suna rufe wuraren sana'o'insu saboda karancin sabbin kudin yayin da suka daina karɓar tsaffin takardun kudin. Barka Bashir ta aika mana da wannan rahoton.
Su kuma mutanen gari masu siyayya sabbin kudaden bai kai ga wasu su da dama ba. Al'amarin ya sa harka saye da sayarwa ya tsaya cak hatta ga masu ƙananan sana'o'i irin su masu sayar da kayan miya, karas da sauransu. Mafi yawan 'yan kasuwan dai na kokawa ga yadda bankuna ba sa bada sama da 20,000 a injin POS kuwa babu kuɗi.
Dan kika duba yanayin kasuwa, wasu ma sun hakura da kasuwan, ma sun rufe shagunansu, sun hakura da fitowa saboda ba masu siya. Idan kika duba babu inda ake irin wannan abin da aka yi a Najeriya, a ce an canja kuɗi, an bada wani wa'adi ba. Fa mun ga wa'adi bace ba. Magana ce ta duk abin da ya shiga kar ya fita. Yanzu idan kika duba America, har yanzu ana karɓar dalar da take ta 1999.
Wana canja kuɗi ya kawo masala bakatan ba. Har kwana biyu a cikin rufana bayin 1,000 ne ko 1,000 ban samu ban kudi kuma na je bankin karɓar wani abu da zan dinga ci abinci da yara na ba magana kuma POS na je kudi an da baka 5,000 za a ce zaka biya wajen 1,000
kwakwalwar mutane ma ya fara taɓuwa a yanzu akwai matsala na biyunsu tun da demokaraɗiyya muke a Najeriya to yanzu ga fahimtar mu an koma komunistanci.
Kasuwa gashi na ta tsaya cak dalilin ruwan da rashin kuɗi da yawa ta hannun mutane babu su, in ka je banki ma babu su, kwankwaso masu ka zo babu su, saboda haka sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Babu kuɗin hannu kuma transfer ka zaka transfer, babu network, network babu, babu kuɗi ba network, babu sabon kuɗi, tsofin an zo da shi ba za a karɓa ba. Shine matsalar da muke fuskanta a wannan kasuwa.
Shugaban kungiyar kasuwar Sabon Gari Alhaji Tijani Ladan kuwa ya ce wannan tsari yayi tsauri duba da kasashen da suka ci gaba ana ba su lokaci mai tsayi.
Abun ya dauke wajen shekara uku. Duk duniya ba inda ake canjin kuɗi rana tsaka a dauka mai wa'adi. Ki duba fa ki ga lokacin da aka ce za a fara ba da canjin kuɗin nan babu tsufa. Kuma lokacin da aka kayyade za a daina karɓar kuɗin nan kuma an ce za a kayyade. Saboda haka saurin mai gwamnati take. Menene na sauri a ciki? Kuɗi na tani. Al'umma ƙasa na tani. Mulki ake na siyasa. Ya kamata a duba al'umma ba ai abu na son zuciya ba wanda ko su shugabannin ba zai shafe su ba. Wannan ya shafi talakawa, ya shafi harkar rayuwa.
Yan kasuwa dai na kokawa da matsanancin hali da suka tsinci kansu inda suka ce na abinci na neman gagarar su, kazalika babu masu siye na gida da na waje da ke ziyartar kasuwar. Baraka Bashir, taskar VOA daga Kano a Najeriya.
To Allah ya kyauta a gaida Baraka Bashir. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A duk lokacin da ake so za a izo shafukanmu na yanar gizo domin jin wannan shirin ko kuma sake jin sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com. Yanzu a nan Washington DC agunmu na cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci, salimu da sake kasancewa cikin wani sabon shirin matasa a duniyar gizo. Shirin da ke yin duba kan duk wasu batutuwa da suka shafi mu'amalar matasa da kafofin sada zumunta a yanar gizo. Ni ce taku Shamsiyya Hamdu. Madalla, ko wani batu da ke ci gaba da daukar hankali shine yanda mata waɗanda suka yi fice daga yankin arewacin Najeriya ke amfani da damar da kafofin sada zumunta a yanar gizo ya bayar wajen wuce gona da iri, duba da irin abubuwan da suke wallafawa duk wai don neman suna da mabiya masu tarin yawa. Lamarin da a ƙarshe ake ganin yana taka rawar gani wajen taɓarɓarewar tarbiyyar al'umma. To don haka shirin na wannan lokaci ya yi duba kan tasirin da kafofin sada zumunta ke da shi wajen taɓarɓarewar tarbiyya a yankin arewacin Najeriya. Na zanta da ƙwararre kan harkar fasahar sadarwa a Najeriya Yusufuddin A. Yusuf don jin dalilan da ke sa wasu ɗaukar salon zubar da kimar addini da al'ada a cikin ire-iren abubuwan da suke wallafawa ta yanar gizo.
Abin da ya janyo duk waɗannan matsaloli abu ne guda ɗaya ko biyu zuwa uku. Shine mutanenmu da suka zo suka fara yin wannan sabon tsari na kafafen sada zumunta da ya fito. Mutane da yawa sun fara amfani da su, kuma an sha wahala, wasu da yawa sun sha wahala ganin yadda za su yi amfani da shi su samu sanuwa, kuma su yi amfani da shi su samu kuɗi. To, neman kuɗi a kafafen sada zumunta abu ne mai wahala, kuma abu ne da sai ya ɗauki lokaci, saboda kana buƙatar mabiya masu ɗimbin yawa, kana buƙatar hankalin mutane yayyo kanka, attention ɗin mutane kenan. Waɗannan su ne abubuwan da ake buƙata, shine ka samu mabiya sannan da attention ɗin mutane, hankalin mutane yayyo kanka, to shine zaka iya converting ɗin wannan abu ya zama maka kuɗi. Shine zaka zo ka tallata in abu kake siyarwa su zo su siya, idan mutane ne za su maka kyauta kaman wanda akwai wanda mabiyansa suke ba su kyautar kuɗaɗe da abubuwa dai, hanyoyin samun kuɗi dai da yawa za su buɗe maka saboda ka samu attention ɗin mutane da mabiya. To kamar da na faɗa miki shine kafin ka kai wannan gacin zaka sha wahala, kuma zaka ɗauki lokaci. Da akwai wanda sai ka yi shekara biyar ma kafin ka samu wannan sanuwa, sai ka ta aiki investment, maybe kana creating content ne, maybe kana faɗakarwa ne, maybe kana wani rubutu ne da ke cin hankalin mutane, sai ka ɗauki lokaci kafin ka tara mutane. To sai ya kasance kusan kwana-kwanan nan, ko kuma zan ce sai mutane suka gano wata hanya wanda take mara kyau ce amma kuma shortcut ce. Yanzu nan kawai a cikin watanni kawai sai kiga mace ta yi suna, kawai ta zama tana da mabiya miliyoyi, sai kiga tana da jama'a, an bada hankalinta. Abin da yasa shine suna amfani da weaknesses din dan adam ne. Sai kiga mace tana shigar banza, yau ko a unguwa ce in aka ce wannan ga ta nan shigar banza take yi, in akwai wasu mutane da suke zama a dandali zaki ga tana wucewa, zaki ga kowa yana kallanta, saboda wannan shigar da take kowa zai dauki hankalin mutane. Amma da hijabi take sakawa da niqabi da lallaba jikinta, sai ta wuce ma ba a san ta wuce ba. To wannan abu shine mutane mata da yawa suke amfani da shi, saki ga suna shigar banza, suna kalamai na banza da na batsa da abubuwa, sai kiga mutane kawai nan da nan mutane sun mai da hankali kansu. Kuma abin mamaki shine inda wani ne zai je ya nasiha ya wa'azi, kiga ba za a ba shi wannan attention din ba. To wannan abin weapon ne wanda ake weaponizing din shi sosai, da aka gano su, shi sake ganin mata da yawa sai suka dauki abin, har ma ya zama ruwan dare, kawai ya zama kawai ba wani laifi bane ma mace ta yi abin da za ta faɗa, har sun ma saba. So da yanzu nan kawai sai kiga yau mace ta fara yin social media, amma wata ɗaya sati biyu kiga ta yi popular. So wannan shine dalilin da yasa ke ganin mata suka shiga wannan masifar. Amma inda a ce shigar banza da maganar batsa da yin content din da suke ba da su dace ba, mutane ba su mai da hankalinsu akai, to in suka yi sai ga babu riba ma za su bari.
Idan na fahimce ka, wannan dama ce wanda mutane suke amfani da shi wajen jawo hankalin mutane domin su samu mabiya ko kuma su samu kuɗaɗen shiga, don saboda waɗannan kafafai sun ba da damammaki da za a iya samun kuɗi.
Ƙwarayya. To yanzu ko a misali za ki ga in kika shiga kafafen sada zumunta kamar irin su TikTok, musamman TikTok, za ki ga yarinya ce ƴar gidan talaka, babanta talaka. Lokacin da ta fara bata da CC ba a santa da komai ba, amma sai kiga dan kwanaki kadan sai kiga ta zo ta yi bidiyo ma tana nuna daloli, dubannan daloli fa, dala dubu kin sai aka convert ninta to naira ba karamin kuɗi bane. To sai kiga mace da daloli tana nuna ai ita sha kwana, to waye bata wannan kuɗin? Kin ga a waɗannan mutanen ne da suke binta a shafin, ta hada da wasu suka bata, ko kuma dai ta business ko kuma wani abu ne. Amma inda a ce aikin Allah take ba mai bata, amma da yake aikin shedan take yi, to suke ga ta samu. To shine yake encouraging din su kawai suke yin irin waɗannan abubuwa.
To ganin haka, iyaye suka zargi irin damar da kafofin nan suka bayar ga miliyoyin al'umma a fadin duniya, musamman mata waɗanda suka yi fice kuma suke da magoya baya masu tarin yawa a kafafen na sada zumunta, da take doka ga irin abubuwan da suke wallafa, lamarin da ke haifar ga cikas ga gurbacewar tarbiya. Hajiya Asma'u Umar mai riga na ganin su kansu iyaye na da rawar da za su taka ga yanayin amfani da dandalolin sada zumunta da 'ya'yansu ke yi.
Gaskiya iyaye za su sa ido akan yaransu, duk da yaran suka wasu sukan yi ba ma sanin iyayensu ba a cikin ɗaki, musamman yara mata za su shige. Kiga wata tana maganan ma ƙasa-ƙasa, ta san cewa iyayenta ma ba su san tana abin da take yi ba, saboda wasu yaran baka ma san su ba, ba wai yara ne suka bude ido a ta fannin shirye fina-finan Hausa, ko wasu kawai tsabar rashin kunya da rashin mafaɗi ne, da kuma rashin sanin ciwon kai zan ce na yara, da sanin rashin sanin dalilan abin da suke yi shine yake sa suke fitowa suke shishure abubuwa da kansu kai a cikin daki su tura musamman yara mata. To abin da ya kamata iyaye su yi ko in ce manyan mu na arewa su yi shine duk wani wanda yake da magidanci yana da yara matasa a gida kamata ya shishige gane me yara suke awutarwa a wayoyinsu ya dinga kai mai wayoyin ziyaran bazata musamman in ka san kan yaranka suna amfani da manyan wayoyi wanda suke dauke da irin data wato suna iya siyan shi internet to ka duba musamman iyaye mata ko maza ne ma yara matasa na san su iyaye suka dan ji nauyin dila shiga dakunan yara maza da sauransu to uba wannan aiki nasa ne ya dinga yawan bincike yana yawan kai ziyara kuma yana yawan fadakarwa yana dasa ma yara tsoron Allah kar ka ga cewa wai yaron ka yanzu matashi ne ba za ka iya gaya mishi ji tsoron Allah ya san me yake yi ba
to ba sauraro saboda karancin lokaci anan shirin zai dasa aya sai kuma na gaba idan Allah ya kai mu za mu daura kan wannan batu inda za mu ji illar yada abubuwan da ka iya tasiri wajen gurbacewar tarbiyyar al'umma da kafofin da sada zumunta da muke da su a yanzu to a madadin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi a huta lafiya assalamu
to madalla a gaida Shamsi Hamza Ibrahim yanzu kuma lokacin ne da zan karanto kadan daga cikin sakon da kuma sauraki aika mana ta hanyar email to sakonmu na farko a ya fito ne daga Shehu Adamu Rajau yace to yanzu dai mun zuba ido domin ganin sauyi da shugaba Buhari yace zamu gani kafin cikar wa'adin a daina karɓar tsaffin kuɗi domin yanzu halin da muke ciki babu sabbin kuɗin a yayin da kuma tsofaffin suka yi karanci sai sakonmu na gaba dake cewa har yanzu fa jama'a na kan layika suna kukan neman canjin kuɗi suna kukan neman man fetur suna kukan neman katin zabe duk karkashin gwamnatin da take ikirarin nema talaka rayuwa mai sa'ida a lokacin da take yawan neman zabe a shekarar 2014 bayan talaka wato bayan talaka san mata rana wajen samun nasara zaben shekarar 2015 sai ga shirye shi ya juye da mujiya Allah wadannan kai lalace waira kuma dawa ya gani gida sako daga Abubakar Ankur Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja jihar Kogin Najeriya sai sakonmu na gaba da ya fito daga Jamilan Ado Salati Goma ga Annabar Jawo tace canjin kuɗin ga ya zame mana lahira salamu alaiki domin kadan ya rige mutane su fara faduwa kasa saboda yunwa domin yanzu komai ya tsaya cik ba abin da ke tafiya daidai in ba agogo ba shi ma dai dan bai da hankali ne shi yasa yake tafiya daidai amma wallahi yana inda yana da hankali da bai tafi daidai ba dan haka dai na fahimci gwamnati na son ta kashe mu ne da kwanakin basu kare ba Allah ya kyauta sakon gaba ya zo ne daga jamhuriyar Niger daga Malam Hamidu Kalala Buwa jihar Difa yace kuka na da bakin ciki na akan canjin kuɗin Najeriya gaskiya mulkin Buhari ya sa wahala ya sa talakawa wahala a garin mu na Kalala Buwa komai ya tsaya cik babu zuwa kasuwanni babu saye da sayarwa haba jama'a ina rayuwa za ta kai mu Allah ka mana sauki to abin da ya sabo kenan ga sakon da ku aika mana yanzu kuma ga Murtala zai da mana labari amma a takeice
Mr. Filo a takeice wasu makamai biyu da Rasha ta harba sun dake birnin Kharkiv na Ukraine a yau Lahadi a cewar wani rahoton kamfanin dillancin labarai na Reuters inda makami daya ya fada kan wani ginin gidajen jama'a shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya fada a jiya sabar cewa yanayin yana ƙara kazancewa a gabashin Ukraine inda Rasha ke ci gaba da kai hare-hare a yankunan Zaporizhia da Dnipropetrovsk da Kharkiv da Luhansk da Donetsk da kuma Mykolaiv Faforuma Francis ya kammala ziyarar sa ta tabbatar da zaman lafiya a Sudan ta Kudu a yau Lahadi yana mai kira ga jama'a da su nisantar da kansu daga duk wani nau'i na tsana da kyama domin samun nasarar wanzuwar zaman lafiya da kwanciyar hankali da suka kubuce musu a tsawon shekaru na tashi hankali mai tattare da zubar da jini fashewar wani bam a kudu maso yammacin Pakistan yayi sanadiyar mutuwar akalla soja daya ya kuma raunata mutane 12 ciki har da fararen hula mazauna yankin da kuma jami'ai sun ce harin ya auna wata motar soji a kofar wani shingen bincike dake wani yankin dake da tsaro sosai na tsakiyar Quetta babban birnin Lardin Baluchistan
To madalla a gaishe ka. Masu raro da haka ne muka ka ƙarshen shirin namu. Sai kuma gobe Litinin da karfe 6 na safe za mu sake da wani sabon shirin idan Allah ya kai mu. Kamar koda yaushe za a zuwa shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu. To yanzu amma da dan baba ya ku makiyar da sauran wanda suka taimaka shi ne zo gare ku ne Sarfil Hashim.